a cikin sati biyu da suka gabata a jihohin Sokoto da Zamfara, Kaduna da Katsina da jihar Niger sun fuskanci matsalar harare da aka kwatanta da mafi muni da kuma tashin hankali, inda aka kashe mata har da kananan yara. Lamarin da gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya karkashin jagorancin Nastura Ashi Sharif suka buƙaci hada taron masu ruwa da tsaki daga yankin, ciki har da mahara don kare kawunan su.
Gwamnatin nan ba ta da wani shiri na musamman da za a ce tana yi domin kawo ƙarshen waɗannan ƴan ta'adda da ƴan Boko Haram. Dan haka muke kallon cewar in ma wani yana kokonto wannan abin da ya fara cin sati biyu nan ya isa kowa ya gane cewar gwamnatin Najeriya ta tabbata ikonta wato yayi rauni kwarai da gaske. To abinda yanzu muka shirya shine mun kirawo taro na gaggawa a nan Abuja wanda za mu yi 21 ga wata na kwana biyu, inda mun gayyaci manyan kungiyoyi na arewacin Najeriya. Za a yi wannan taro a ƙarƙashin jagorancin Professor Ango Abdullahi, inda za mu ba mutane dama kowa ibada shawarar ya yake kallon za a bullo wannan al'amari a arewacin Najeriya, tunda dai ba zai yi mu bar rayuwar mu a hannun mutanen da suka basu samu da rayuwar mu ba.
Su ko wasu kungiyoyin matan arewa masu fafutukan kare haƙƙin dan adam gangamin zaman dishin suka fara a filin dandalin Unity Fountain dake nan Abuja a jiya Juma'a, inda suka ce ba za su bari ba har sai gwamnati ta nemo bakin zaren matsalar. Zainab Ahmad na daga cikin matan.
Mun fito ne a ƙarƙashin hashtag na Northern Lives Matter, rayuwar dan arewa na da muhimmanci, mun gaji da kisan gillar da ake mana. Hashtag ku ceci rayuwar mu, hashtag muna neman tsaro, hashtag arewa jini na zuba a arewa. Mun dai fito yau kuma ba mu ce ga ranar da za mu daina fita ba, kullum muna nan za mu yi zaman dirsha tun muna mu kaɗan har wasu za su shigo da suka san ciwon kawunan su fito a yi yaƙin nan.
Ita ma Rahama Abdulmajid ta yi ƙari da cewa
ko ina babu zaman lafiya, mutum an ce kai ya je gona ya tafi kasuwa an bi shi kasuwan an sace, in ya kai ɗansa makaranta a bi shi a sace, in ya zauna a gida a bi shi har gidan a je a kama, idan ya kama hanya zai yi tafiya yanzu a sa wa motar wuta a kama su a ƙona. Yan sanda da sojoji an zo an kare su akan a Najeriya ba sa yawon komai sai yawon kare manya, ba sa kan hanyar talakawa su kare. Wannan shine abin da yake mana ciwo, kuma insha Allah muna amfani da wannan damar muna kiran ƴan arewa akan cewa su fito kunsu da kwalkwatar su, kan mu zauna a gida mu yi duk abin da za mu iya, ba wani ɓata lokaci, babu ɗaukan makami, babu sata, babu gyaran ɓata gari. Mu yamu da muka yarda da cewa arewa ce a zuciyar mu, Najeriya ce a zuciyar mu, mu fito mu gyara ta da bakin mu.
Kan batun gazawar gwamnati wajen ɗaukar matakan da suka kamata a ƙwararre kan sha'anin tsaro a Najeriya, Yahuza Ahmad Getso ya bayyana cewa
ko da wannan lokaci ana samun abubuwa na yau da gobe. Abinda muka sani shine shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari ya bada umarnin duk wanda aka gani da makamin da bai dace da shi ba a ɗauki matakin da ya kamata a kan shi, wato a kashe shi. To tambayar mu anan shine wane ne baya aikin shi kuma me yasa ba a yi abin da ya kamata ba? To haka idan gwamnati za ta tashi tsaye, abinda muke kira a ɗauki ma'aikata waɗanda ake da su kuma a horar da su horarwa ta zamani, sannan kuma a ɗauki matakin ba sani ba sabo akan duk wanda aka samu ya yi dangwashe ko ya yi kinibibi ko ya yi munafunci, saboda a yi abin nan da ake cewa a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro.
A halin da ake ciki dai, ƴan Najeriya da dama na da ra'ayin ɗaukar matakin tsare kawunan su idan har gwamnati ta ci gaba da gazawa wajen kare al'ummanta. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.